الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 13 ga watan Rabiu Tsani hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 16 ga watan 10 miladiya ta 2024 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibois dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharh Sunnah na Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 131 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata Imam al-Barbahari ya karantar da mu cewa duk wanda bai bada shaida ba ma'ana duk wanda bai yadda ba da wayannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaide su da aljanna to wannan dan bid'a ne duk wanda zaka dinga jin yana cewa wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa yan aljanna ne tun anan duniya shi yana ganin ba zai yadda da hakan ba mala yace wannan batacce ne kuma dan bid'a ne kuma yana daga cikin masu kokonto da shakku game da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa mun san annabi sallallahu alaihi wasallam bai magana ta san zuciya ma wato la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wanda ainihin wato mun karanta wasu daga ciki wa'anda mun karanta kaban al-asharatul mashhud lahum bil janna mutun 10 wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam tun anan duniya ya ba su certificate din aljanna ko ya gaya musu cewa yan aljanna ne wanda akwai khulafa'ul arba wannan khalifofin guda hudu akwai ainihin wato Talha akwai Zubair akwai Sa'ad akwai Sa'id akwai Abdurrahman bin Auf akwai kuma Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah wayannan dukkanin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana sunayen su cewa yan aljanna ne mu ba mu da ainihin wato wani abu game da su muna da ainihin wato yaqini bisa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan su cewa yan aljanna ne banda kuma wayanda annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah madaukakin sarki ya faɗe su a cikin ainihin wato taro gaba daya cikin ayoyin laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara wanda kaga akwai sahabbai su 1000 da wajen 500 da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a karkashin bishiya wayannan su ma Allah ya ce yadda da su kaga su ma aljanna ta tabbata gare su sannan akwai as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina taba'uuhum bi ihsanin su ma Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an wanda duk Allah ta'ala ya yadda da shi sakamakon su aljanna da haka wayanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina da wayanda aka tarar a matsayin su na masu masaukin baki duk Allah ya ce ya yadda da su Imam al-Barbahari ya kawo mana maganganun wasu cikin magabata kamar Imam Malik ibn Anas Imam Malik yana cewa duk wanda ya lazumci sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kubuta a wajensa suka tsira daga fadin bakar magana ko kage ko yarfa akan su ya mutu akan haka zai tashi tare da annabawa da siddiqai da shuhada da salihin koda ko aikin sa bai taka kara ya karya irin nasu ba wannan shine abinda Imam Malik ya faɗa dan kasancewa rike sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da rashin yin wasa da ita da kaunar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da imani da kirkin su da mutuwa akan haka lalle yana daga cikin cikawa da imani in mutun ya cika da sabanin haka to ba za a ce ya cika da imani ba wanda ya cika da imani shine wanda ya mutu akan haka Bishr ibn al-Harith yake cewa yawanci mutane sukan dauka sunna daban musulunci daban kamar yanda ko kwadan nan naji wani dan Qur'aniyun yana cewa ai wai mutun ya koma bayan aka ce mai ahlus sunna ya kana musulmi ai musulmi an tunda aka ce musulmi wai haka alqur'ani ya ambace ainihin wato mutane ya kana musulmi kuma zaka ce ahlus sunna da haka shi sai yake ganin ahlus sunna kaman ka sake komawa baya musulmi ahlus sunna na ba ta gane saboda ya kasa bambance cewa akwai musulmi wanda ba ahlus sunna ba akwai musulmi ahlus sunna sannan ita kanta sunnar Al-Harith Bishr bin Al-Harith zai ce ai babu bambanci musulunci shine sunna sunna ita shine musulunci meye marabar alqur'ani da sunna babu bambanci ina fata an gane dan haka wannan yana daga cikin abinda ya kamata mu fahimta in aka ce mutum ahlus sunna ne ana nufin musulmi ne shi in aka ce mutum musulmi ne ana kirtusa zaton ya zama ahlus sunna Fudail bin Iyad yake cewa idan kaga mutum daga cikin ahlus sunna a yake cewa kai shi Fudail bin Iyad wannan Fudail bin Iyad din a karatun mu ne yau zamu dan fadi kadan daga cikin tarihin sa ku san waye Fudail bin Iyad Fudail bin Iyad yake cewa ni in naga mutum ahlus sunna yace wallahi gani nake kaman naga wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan na san wannan mabiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sau da kafa yace kamar yanda kuma idan naga mutum dan bid'a to ina ganin kaman naga wani ɗaya daga cikin munafikai irin na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane wannan dai yana nuna maka cewa su a wajen magabata fa babu daga kafafa game da bid'a babu wato an gama da mutum aka ce bai dan bid'a a rayuwar magabata kowa yana gudun bid'a yanzu ne ake runguma ta zama ado da kwalliya yanzu a ce wa mutum a ce masa ahlus sunna kamar shine ma yake jin kamar an zage shi ko an bata shi amma su a zamanin da duniya tana zaune lafiya lokacin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan suna aiki ai ba ka da wani suna sai kawai ahlus sunna ba ka da wani suna da za a gaya maka ka ji dadi irin a ce maka mabiyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ne kake jin dadi a ce mabiyin wane mabiyin kungiya kaza mabiyin dariqa kaza kai mabiyin shehi wane ne ko malami wane wai shine kai yanzu har kana da wani identity da kake nuna kai mabiyin wane ne amma a wancan lokacin ai karshe shine a ce mabiyin manzon Allah ne kai sallallahu alaihi wasallam da haka shi yasa Fudail bin Iyad ya ce wato shi da yaga ahlus sunna kawai yaga wani daga cikin yaga kaman wani mutum cikin sahabbai kamar yanda in yaga dan bid'a to yaga wani daga cikin munafika Yunus bin Ubayd yake ta abun mamaki ga wanda yake kira mutane zuwa sunna yau tun a wancan zamanin nasa Yunus bin Ubayd yace nayi mamaki ga mutumin da zaka ganshi duk da tsangwama sunna duk da yanda ahlus sunna suka zamto ababan kyama ko ababan tsangwama amma har a samu mutum yana karfin hali yana kiran jama'a zuwa ga sunna yace ina mamaki wanda yafi ban mamaki kuma shine wanda ya amsa kira wayannan maganganu na wayannan manyan malamai magabata Imam Malik Bishr bin al-Harith Fudail bin Iyad Yunus bin Ubayd kusan duk mun tattauna akan su da sharhin da Sheikh Fawzanul Fawzan yayi akan su mun tattauna akan maganar Ibn al-Aun Ibn al-Aun shi ma wani ne daga cikin magabata lokacin da yazo mutuwa kawai sai aka ji yana as-sunnata sunnata wa iyyakum wal bid'ah hatta mata yace ku lazumci sunna ku rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ahirdunku da bid'ah haka yayi har ya bar duniya Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa wani daga cikin almajiransa ya mutu sai wani cikin makusanta sai ya yi mafarki da shi a mafarkin sai shi wanda ya mafarkin sai wannan almajirin Imam Ahmad da ya rasu sai yake ba gaya wa wanda ya mafarki da shi cewa in ka je ka gaya wa mala cewa ya ƙara rike sunna alayka bi sunna ka ce masa alayka bi sunna yace domin farkon abin da ubangiji na ya tambaye ni ne akan sunna Abul Aliya shi ma ɗaya ne daga cikin magabata yace duk wanda ya mutu akan sunna masturan aka suturce shi babu wani abu na laifinsa ko na illolinsa da suka bayyana to wannan fa huwa siddiqun al-i'tisamu bi sunnati najatun to a karkashin wannan gabar mun fara dauko sharhin da Sheikh Fawzanul Fawzan yayi a karkashin wannan gaba lokaci ya ci mana zamu tashi qauluhu mata ala sunna ma'ana man mata ala sunna maganar abul aliya qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala abul aliya yake cewa man mata ala sunna duk wanda ya mutu akan sunna ai mutamassikan bil islam yayi riko da musulunci wal muradu bis sunna al islam ai abinda ake nufi da sunna shine musulunci wal islamu musulunci huwa sunnatu shine sunna man mata ala zalika duk wanda ya mutu akan haka masturan ai lam yatabayyan minhu shay'un yukhalifu wani abu bai bayyana ba na cewa ya saba wa sunna din fa innahu yamutu siddiqan insha Allah zai mutu a matsayin siddiqi qauluhu fadin abul aliya da yace al-ihti samu bis sunnati najatun wato ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ay at-tamassuku bis sunna ruko da sunna najatun min al-fitan idan mutun yana so ya kubuta daga fitintunu irin na addini fitintunu irin na kungiyoyi da kungiyanci fitintunu irin na ainihin wato rarrabuwar kai duk wanda yake so ya tsira ya kubuta da addinin sa ya rike sunna abul aliya yake cewa al-i'tisamu bis sunna rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam najatun tsira kenan min al-fitani daga fitintunu wa min al-azab kuma tsira kenan daga azabar Allah ولهذا قال صلى الله عليه وسلم دان هكا نيما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي فإنه من يعيش منكم يند الأمر يتي دو وند يتصور رأي أشكينكم فسير اختلافا كثيرا زيغ ساباني دا بمبانچ بمبانچ ناكيدو بمبانچ بمبانچ نفهمچ فهمچ بمبانچ بمبانچ الديني زيغ انسو ما سيوا لوكتن دا اكا ساموا نم بمبانچ ميوا اكا سامو ساباني دا ربور كي دا يوا sai annabi ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin a daidai wannan lokacin maganin fadawa cikin rikici maganin fadawa cikin rudani da rudu fadawa maganin fadawa cikin halaka da hanyar da bata bullewa shine ka rike sunnar annabi da sunnar khalifofinsa kayi addini irin na manzon Allah kayi addini irin na Abubakar da Umar da Uthman da Ali ya ishe ka ka yadda ka hadu da Allah akan haka kowa ya rike fahimtar sa kowa ya rike ainihin wato dariƙar sa kowa ya rike abinda ya tafi akai kai kana kan koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Uthman da Ali sun ishe ka duk wanda yake ganin zai kama wani ba wa'annan ba Allah ya bada sa'a kace Allah rakata ki gona wannan hadisin mun karanta shi a baya Allahu jalla wa ala yaqul Allah mai girma da buwaya yana cewa wa atasimu bihablillahi jami'a kuma abun mamaki abinda zai baka mamaki wannan ayar kowa yana kafa hujja da ita kowa yana jan mutane zuwa ga jama'ar sa zuwa kungiyar sa zuwa ainin dariƙar sa amma yana cewa wa atasimu bihablillahi jami'an kuma duk in ka koma ka karade tafsirin malamai za ga hablullahi shine kitabu was sunna littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce ku yi riko da igiyar Allah yana nufin ku yi riko da alqur'ani da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ga mutun ya saki alqur'ani ya saki karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa shi ma yana cewa ta sai mu bi hablillahi to ba mu san wacce ce hablillahi ba shi in ka fahimce shi ka bayan da yake akan abin da yake ka bi ra'ayin sa ka bi tafarkin da yake tafiya akai shi shine hablillahi a wajen sa koda ku abin da yake tafiya akai ya ci karo da alqur'ani ya ci karo da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi a wajen sa wa atasimu bi hablillah kai kana wa atasimu kana yin hujja da wannan ayar akan ayi riko da alqur'ani da sunna ayi riko da alqur'ani da hadisi wani shi kuma yana kira wa atasimu bi hablillah yana cewa yana kira zuwa ga a rike alqur'ani kawai a bar sunna shi wani wa atasimu bi hablillah a wajen sa qur'ani kawai ba wani hadisi bai yarda da hadisi da haka shi kawai abin da yake kira wa atasimu bi hablillahi jami'an to ku yi riko da alqur'ani ga baki ɗayan ku sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ku ajiye ta banda ita a lokacin da kuma wani kana iya ganin ya jingina alqur'anin ya jingina sunna abin da yake tafiya akai aqidar da ya kudurce ba ta da goyen bayan aya ko ɗaya cikin alqur'ani ba ta da goyen bayan wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam bata ne zunzurutu tsaba sai sa a gaba amma yana cewa wa atasimu bi hablillahi to ya kamata ka san meye Abdullah din nan. Abdullah al-Qur'ani da sunna ba wani dogon tawe ne, bisa fahimtar magabata na kware shine Abdullah. Da haka wala tafarraq, wallahi sai ka kurarrabu duk wanda ya saki al-Qur'ani, ya saki koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata, to ya yana cikin tafarraqu, yana cikin wanda ya suka rarrabu din. Allah ta'ala yana kiran mu mu hade. To me zai hada mu? Kamar yanda na shafa da kullun, babu wani abu da zai hada kan mutane sai abinda suka yarda da shi. Ba za ka kawo wani abu da ake da sabani kuma ka ce shi ne zai hada kan mutane. Duk sanda kake so ka hada kan mutane, to sai dai ka hada kansu akan abinda duk suka yarda akai. To kaga abinda musulmi na kware suka hada akai suka yarda da shi shine sun yarda da Al-Qur'ani, sun yarda da karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To idan musulmi ya yarda da Al-Qur'ani bai da ja, amma bai yarda da fahimtarwa na ba, bai yarda da fahimtarwa na ba, bai yarda da mazhabawa na ba, bai yarda da dariƙawa na ba, amma ya yarda da Al-Qur'ani, shikenan. Duk musulmi sun yarda da Al-Qur'ani, eh. Duk musulmi sun yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi aka aika ya mana bayanin addini, eh. Sun yarda sunnarsa shine bayanin addini, eh. To shikenan, to kowa ya ajiye fahimtarsa da ra'ayinsa. Kowa ya hakura da kungiyarsa da dariƙarsa. Mu zo mu gaba ɗaya mu dawo dariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk kowa ya huta, kowane shehi ya huta, ga shehin shehunnai din mu dawo kansa, domin kowane shehi ka dauko ka daga shi za ka ga akwai kokonto a kansa, akwai sabani. Wasu sun yarda da shi, suna ganin sa bawan Allah ne, wali ne, jikan Annabi. Wasu kuma suna ganin wani mutumin banza ne, shawara ki gashi nan. To saboda haka kaga kenan wannan wannan shehin ba zai iya hada kan mutane ba. Al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani shehi guda ɗaya ba zai iya hada kanta ba, domin shehin nan na wani bangare ne, ba na duka ba. To amma shehin shehunnai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk mai da'awar musulunci ya yarda da wannan shehin, to mu zo mu rungumi wannan shehin da ba sabani a kansa. Wannan shine wa tasimu bi hablillahi jami'an. Ina fata an fahimta. Wa qala jalla wa ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Allah ta'ala yace wannan shine tafarki na fa guda ɗaya miƙaƙƙe tilo, ku bi shi. Wanne ne sirat? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hazza ne yayi lokacin da yake fassara wa sahabbai wannan aya, yayi dogon zane wanda babu kwana a cikinsa, miƙaƙƙe ne, straight zuwa aljanna. Sannan sai yayi wasu ƙananan zane a gefen wannan dogon zanen, babban zanen. Sai ce to wannan miƙaƙƙen guda ɗaya shine siratullah, da Allah ta'ala cewa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Kar wani ya ce maka ai duk ba komai, ai mabutan nan akwai shortcut, in mun je dai za mu haɗu da wannan, a'a, wannan guda ɗayan Allah ta'ala ce shine tafarkinsa. Sai Allah ta'ala ce wala tattabi'u subula, shi sa dan a gane. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi drawing, ma'ana yayi zane dan a gane, yace wala tattabi'u subula, da yayi dogon zane guda ɗaya a jikin wannan babban zanen, sai ƴan ƙanana daga nan, wasu daga nan sune as-subula. Allah ya ce kar mu bi wa'annan ƴan ƙananan, mu bi ainihin wannan babban. Ƙananan kuma aka ce kowanne akwai wani shedani da yake kiran mutane cewa biyo ta nan. In Allah ya ce muke ka tsallake wannan kai gaba, wani shi ma ta nan yana cewa biyo ta nan. Nan shine inda aka ce in an bu za a bulle. To da zarar ka bi kiraye-kirayen wa'annan na kan hanyar, ka bar kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka, shikenan mutum ya halaka, ya bata, Allah ya kiyaye. Fatafarraqa bikum an sabili, sai su raba ku da wannan tafarkin guda ɗaya wanda shine original. Suratul An'am aya ta 154. Hadhihi wasiyatullah, wannan ita ce wasiyar Allah. Wa wasiyatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wannan ita ce wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya akan ta. Wa hiya tamassuku bis sunnah, shine yin riko da sunna, wal i'tisamu biha, da kankame ta. Wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani. Shi yasa ranar tashin alkiyama mala'iku zai ga suna ta koran masa wasu mutane wanda ya gane su ta hanyoyin alamomin alwala da sauransu. Yace al'umma ta ce a ce ai sun canza, ai bayan ka bar duniya ya makin Allah sun musanya addini, sun yi addinin da ba shi aka aiko ka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fasuhukan fasuhukan fasuhukan. Annabi yace to ni ma ai mun nesa da su, ai mun nesa da su. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala Sufyan ath-Thawri, wa'annan manyan bayin Allah ne wa'anda zaka ji yanda suke kushe bid'a, suke kushe bid'a. Kuma ni ban sani ba, wannan Sufyan ath-Thawri ko dan izala ne, ban sani ba. Bari me zaka ji? Kuma Sufyan ath-Thawri din nan, in ka ji tarihinsa, ya fi shekara 1000 da barin duniya. ya bi shekara 1000 dan a tabbatar ma da gaskiyar nan kwaya ɗaya ce tak Sufyan al-Thawri Imam al-Barbahari yake cewa qala Sufyan al-Thawri Sufyan al-Thawri yace man asga bi udhnihi ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah duk wanda ya saurari dan bid'a ko yana lecture ko yana wa'azi ko yana wani bayani ya kasa kunne ya saurari sahibi bid'atin ma'abocin bid'a kharaja min ismatillah ya fita daga kariyar Allah sai yanda hali yayi ya fita daga kariyar Allah wa wukila ilaiha yanzu za a jingina shi za a wakilta shi zuwa ga wannan bid'ar ma'ana za a bashi da bid'a ce Allah zai cire ce makonsa da kariyarsa daga gare shi yani ilal bid'i ma'ana Allah sai ya bashi da wannan bid'ar in ba sha'awa ta kake wa me kai ka sauraron ta ka gama jin maganganun manzon Allah ne haka je kana sauraron wasu maganganun na bid'a ka gama karance hadisan da ke cikin Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi da kaje kana sauraron wani dan bid'a yana bayani Sufyan al-Thawri dinnan shi ake kira da Abu Abdullah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri faqihun kufiyun wani babban malami ne da aka yi a ƙasar Kufa ɗaya ne daga cikin manya-manyan fitattun masu gudun duniya min a'lamiz zuhud an gane ko min a'lamiz zuhud indal muslimina sannan aka ce liman ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi sannan ɗaya ne daga cikin tabi'ut tabi'in kuma liman ne jagora a cikin ƙasar Iraki kuma ana yi masa take da Sheikhul Islam ana yi masa take da Sayyidul Ulama'il Amilin shugaban malamai masu aiki da ilimin su fi zamanihi a zamanin sa an haife shi shekara ta 96 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 96 bayan hijira kaga hijira ba ta shekara 100 ba ma aka haife Sufyan al-Thawri ya kuma rasu a shekara ta 161 bayan hijira yanzu muna hijira 1446 shi kuma ya bar duniya hijirar ma tana shekara 161 ko 200 bata kai ba kaga sama da shekara 1000 da wajen 200 da wani abu da barin duniyar sa na fata an gane kuma bari ka ji manyan malaman sa a cikin malaman sa babu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ballantana kace ehin ba kuma Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin almajiran sa akwai Ayyub As-Sikhtiyani kaje ka karanta waye Ayyub As-Sikhtiyani cikin malaman sa akwai Shu'ba bin Al-Hajjaj kai daga cikin malaman sa hadda jerin Ahlul Baitin Annabi sallallahu alaihi wasallam Ja'far As-Sadiq cikin manyan malaman sa akwai Ja'far As-Sadiq cikin malaman sa akwai Imam Malik ibn Anas akwai ainihin wato Hammad ibn Abi Sulaiman wayannan su ne manyan malaman Sufyan al-Thawri sannan shi kuma ya karantar da dalibai manya-manya irin su Abdullah ibn al-Mubarak almajirin sa ne irin su Sufyan ibn Uyayna almajirin sa ne irin su Abdurrazzaq as-Sana'ani shi ma almajirin sa ne Ahmad ibn Dayba ad-Darimi wayannan duk almajiran Sufyan al-Thawri ne Sufyan al-Thawri shine yake cewa man asga bi udhnihi ila sahibi bid'atin wanda duk ya kasa kunne izuwa ga dan bid'a yana sauraron sa kharaja min ismatillah ya fita daga kariyar Allah wa wukila ilaiha yanzu za a bashi da wannan bid'ar dan ba abinda zai sa mutun ya dinga sauraro in ba sha'awa ta yake ba wa qala daud ibn abi hind rahimahullah daud ibn abi hindin shi ma wannan ɗaya ne daga cikin manyan magabata داود إنن الإمام الحافظ الثقة مفسر من حفاظ أهل البصرة داود ابن أبي هند إنن ونببم مال من حديثيني قاشكم مال من تفسيري ينا رجتكم حفاظ نمت عن البصرة كما ينا رجتكم ما سباد فتوى أكثر بصرة أو نلوكتهم حديثا واتو حديثا Dawud ibn Abi Hind duk in ka karanta kutubu sita zaga hadisan da Dawud ibn Abi Hind ya ruwaito akwai hadisan sa a cikin Bukhari akwai a cikin Muslim akwai a cikin Tirmidhi Abu Dawud Nasa'i ibn Majah wannan kutubu sita din duk akwai hadisan Dawud ibn Abi Hind duk da sun ce shi Imam al-Bukhari yana yin istishhadi ne da shi wannan bawan Allah shi ma fa rasuwarsa ya rasu ko dai shekara ta 139 ko shekara ta 140 bayan hijira, shi ma dai kaga ya haura shekara 1200 da barin duniya. Yayi karatu a wajen malamai da dama, daga cikin malaman sa hadda sayyidu tabi'in, yayi karatu wajen Sa'id ibn al-Musayyib, wannan yana cikin malaman Dawud ibn Abi Hindin, yayi karatu a wajen Abul Aliya da Imam Sha'abi da Ja'far ibn Iyas, wayannan din malaman sa ne. Daga cikin almajiran sa akwai Shu'ba, akwai Hammad bin Salama, akwai Khalid ibn Abdullah al-Wasiti, wayannan almajiran Dawud ibn Abi Hindin ne. To barka ji shi kuma yake cewa aw Allahu tabaraka wa ta'ala ila Musa bin Imran. Dawud ibn Abi Hindin ya kawo wani athar, sai yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa annabi Musa dan Imran wahayi alayhi salam, la tujalis ahlal bid'ah, yanzu ne fa yan bid'ah ake zama da su a raha a tafa a ci abinci a harkoki ba ma a ganin wani abu, amma da ai jan zare ake suna can daban kana kishiyantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani raha za a yi da kai, ka zama kishiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanda ka san mushriki yana kishiyantar tauhidi, haka dan bid'ah yake kishiyantar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka ainihin wato yake cewa Allah madaukakin sarki yayi wahayi zuwa ga annabi Musa ibn Imran, yake cewa la tujalis ahlal bid'ah, annabi Musa kalamullah ko kalimullah ko wa kallama Allah Musa taklima, sannan kuma yana cikin ulul azmi minar rusul, amma Allah ta'ala ya ce la tujalis ahlal bid'ah, ya kai Musa kar ka zauna da yan bid'ah, fa in jalastahum, idan ka zauna da su, fa haka fi sadrika shay'un mimma yaquluna, wani abu ya darsu a zuciyarka, ka dan ji wani abu a zuciyarka game da abin da suke faɗa, ka ji ka dan yadda da wani abu, ukubibta fi nari jahannam, za a kifar da kai a cikin wutar jahannama. Za mu ji fassarar wannan magana Sheikh Fawzanul Fawzan zai mana ita. Wa qala al-Fudayl ibn Iyad, Fudayl ibn Iyad shi ma wannan babban bawan Allah ne, Fudayl ibn Iyad, kuma tarihin sa yana da ban mamaki, domin asalin tarihin sa ga karanta da dan fashi da makami ne, tara hanya yake, shi kadai yake fashi, tsoron wucewa yake yin tara hanya. Fudayl ibn Iyad gawurtaccen dan fashi ne a lokacin. Wata rana akwai wata yarinya da ya shaku da ita yake santa, ya hau katanga zai tsallaka inda take, kawai sai ya ji wani shi kuma cikin daren ya tashi yana tahajjud yana qiyamul layl, sai ya ji ya karanto alam ya an lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al haqq, wai har yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani, alam ya an lil ladina amanu an takhsha qulubuhum, har yanzu zuciyar wato waɗanda suka wato har yanzu lokaci bai ba ga waɗanda suka yi imani zuciyarsu ta zamanto ta yi laushi ta risina ga ambaton Allah, wa ma nazala min al-haq, yana jin wannan ayar. Wato shi yasa ko mutun ja'irci zai in yana da ilimi to za ka ga ja'ircin sa kana iya cewa musulmin ja'irci zai, wato babu ja'iri mai wahalar sha'ani irin turun jahili kuma ya zamanto wato ya zamanto kuma ja'iri, wato abubuwan sun hadu shege da hauka, gashi shege kuma gashi mahaukaci, kaga abubuwan sun hadu sun yawa. To in aka samu mutum mai ilimi, yanzu kaga ba dan yana da ilimi bai da ruwansa da alami ana lil ladina amu, ya ma san me ake cewa, yana jin an ce wai har yanzu lokaci bai baga masu, sai ya ji kamar da shi yake, lokaci bai baga masu imani, lokaci bai bada za su zamanto sirri suna sun jefar da makamai sun dawo sun rike alqur'ani zuwa ga ambaton Allah zuwa ga ibada, wa ma nazala min alhaq wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fa tala alaihim alamad fa qasat qulubuhum wa kaseerun minhum wa kaseerun minhum fasiqun, yana ji sai yace lokaci yayi, lokaci yayi, aka ce daga wannan lokacin kawai sai janye jikinsa a wannan daren, kawai sai je wani rusasshen gini, kawai sai ya shiga danya kwana ana, yana ciki kawai sai ji su kuma wasu matafiya irin tafiyar daren nan sun zo daidai inda suka sannan yake zama yana tara hanya, sai suke ta takaddama, wasu suka ce to mu ta addu'a dai kowa ya jajjawo abinda zai iya jawowa mu wuce in Allah ya ce mu ke mu baya nan mu wuce wasu kuma suka ce a mu kwana anan gari ya waye ido na ganin ido mu wuce hanyar nan dan gaskiya Fudail bin Iyad in yana hanyar nan wucewa ta hanyar nan akwai hadari sai nan ma ya sake wa kansa wazi yanzu har ta kai shi din nan mutane fatake ma tsoran sa ake ji irin haka sai ya ce to ya tuba ya ce ya Allah na tuba kuma dan Allah ka gamsu da na tuba zan tare a harami zan tare a ina harami da haka aka ce ga baki daya Fudail bin Iyad ya tare a haramin ainihin wato Makka Fudail bin Iyad ibn Mas'ud bin Bishr at-Tamimi al-Yarbu'i al-Khurasani an ce ɗaya ne daga cikin a'lamu ahli sunna manyan malamai ahli sunna a ƙarni na biyu kai saboda ibadarsa saboda tunda ya tuba din nan kawai sai ya tare a haramain ana kiransa da abidil haramain luqiba bi abidil haramain ana yi masa laƙabi da mai ibadan nan na haramain in kana neman wanda ya rike wuta yana ibada in ka je haramin Makka za ka ga Fudail bin Iyad in ka je haramin Madina za ka ga Fudail bin Iyad wannan Fudail bin Iyad din fa an haife shi hijira tana 107 ya bar duniya hijira tana 186 kaga shi ma ya aure shekara 1200 da rasuwa kuma yayi karatu a wajen Sulaiman ibn Maharan al-A'mash ya kuma yi karatu wajen Ja'far as-Sadiq yayi karatu wajen Abdul Wahid ibn Zayd daga cikin daliban sa akwai Abdullah ibn al-Mubarak akwai Sufyan ibn al-Uyayna bin Uyayna akwai Imam al-Asma'i akwai al-Asma'i wayannan suna daga cikin almajiran Fudail bin Iyad Fudail bin Iyad yake cewa man jalasa sahiba bid'atin duk wanda ya zauna da dan bid'a lam yu'dal hikmata ba zai samu ilimi ba ba za a bashi hikima ba ashe kage zama da dan bid'a virus ne zama da shi duk wanda ya zauna da dan bid'a inji al-Fudail bin Iyad yace lam yu'dal hikma an haramta masa samun wata hikima wani ilimi da zai amfane shi wa qala al-Fudail bin Iyad Fudail bin Iyad ya kuma cewa rahimahullah la tajlis ma sahibi bid'ati karka kuskura ka zauna da duk wanda ka san yayi fice wannan dan bid'a ne fa inni akhafu an tanzila alayka la'ana Fudail bin Iyad ya ce ina tsoron kada tsinuwar Allah ta fada maka ka san wannan kishiyantar manzon Allah yake manzon Allah ya zo da addini shi ma ya zo da addini kuma ka zauna tare da shi to in tsinuwar Allah ta tashi sauka akan wannan dan bid'a za ta bakka Fudail bin Iyad yace ina ji maka tsoron zama da dan bid'a wayannan bayin Allah fa sama da shekara 1200 suka yi rayuwa amma ka ji yanda suke ta tsorotar da mutane cewa ai hattara da bid'a a kiyayi bid'a a nisance ta saboda sharrinta ba dan kankani bane wato shi shedan da in dai ba shirka zaka yi ba to babban aikin da zai zaka yi masa ka burge shi shine ka zama dan bid'a shi ya fi ka zama mashayin giya shi a wajen shedan gara ka zama wato da ka zama wato wato da ka zama mazinaci mashayin giya barawo a wajen shedan gara ka zama dan bid'a shi shedan ya fi haba da murna in mutum ya samu customer ko dai ya fada shirka ko ya fada bid'a amma in ya fada sabo yana kyautata zaton wata rana zai iya fita dan din mai shan giya ya san ba kyau duk ran da shari'a ta zo masa zai iya tuba duk wanda yake zina ya san zina laifi ce amma shi matsalan mai bid'a gani yake bin Allah yake kuma lada zai samu shine babban matsala ta ita mutum yana yi yana ganin ai shi kamata ya ajinjina masa ma a yaba masa kamata yayi ma a yabe shi a ga kirkinsa Allah ma lada zai bashi akan haka to mutumin da yake sa ran ibada yake lada zai samu yaushe zai tuba ya tuba daga ibada ai ba rana to shi sa za ka ga malamai suna tsawatarwa matuƙa gaya game da abin da ya shafi bid'a cewa mutane sun nisance ta yace Fudail bin Iyad yace kar ka zauna da dan bid'a ina ji maka tsoron kada latsinuwar Allah ta sauka akan ka wa qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah al-Fudail bin Iyad ya kuma cewa man ahabba sahiba bid'atin duk wanda yake san dan bid'a ahabata Allahu amala Allah zai lalata aikin sa Allah zai bata aikin sa ya bata wa Allah rai yayi wa Allah abinda baya so menene a tattare da dan bid'a haka ke kaunar sa inji Fudail bin Iyad Fudail bin Iyad yake ta man ahabba sahiba bid'atin duk wanda yake son ma'abocin bid'a ahabata Allahu amalahu Allah ta'ala zai rushe aikin sa ya tunkude aikin sa wa akharaja nuran islam min qalbi Allah zai zare ya kuma fitar da hasken musulunci daga cikin zuciyarsa. وقال الفضيل بن إياد رحمه الله الفضيل بن إياد يقوم تشوى من جلس مع صاحب بدعة في دريك فجوز في دريك غيري دو واند كغنش يا زونا تارد واند بدعة أكام وتهنيا كتنز هنيا كبتا وتهنيا فاسبيت ننقول جيكا سامو نقول سامو تهنيا شيني معنا من جلس مع صاحب بدعة دو واند كغنش يا زونا تارد واند بدعة fi dariqin akan hanya ko suna tattaunawa ko suna tafiya fa juz fi dariqin gairihi kai kuma kaje ka wuce ta wata hanyar ba wannan ba wayannan manyan bayan Allah abinda suke ta fada kenan game da abin da ya shafi bid'a yanda ake tsa ake kyamatan maka shirka haka ba ake kyamatan maka bid'a ina so ka gane wayannan abubuwan kusan dan juma ne da dan juma inda malam Bahaushe yake cewa ma'ana abu ne kusan wanda za ka gansu tare suke tafiya yanda kaga Allah ta'ala ba zai taba lamuntar a hada shi da wani ba a bauta to ba za ka taba zuwar wa Allah kai wa manzon Allah kishiya ba Allah ya dauke ka mutumin arziki mutumin kirki ba aiko ma kowa ba sai manzon Allah ba wanda za a tambaye ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce wa in tudihu tahtadu wa ma ala rasul illa al balagul mubin in kun bi manzon Allah kun tsira kun za ku shiriya kun ma shiriya haka Allah ya ce wama ala rasul illa al balagul mubin kuma duk fitintunin da ka gani din ana ta fama da su da rikice-rikicen addini wallahi barin manzon Allah ne kai mu ga haka da duk gaba ɗaya zamu yi wa kanmu fada mu ji tsoron Allah tsakanin mu da wanda ya halice mu mu koma zuwa ga wanda shi aka aika mana ya koya mana addini mu karba addinin daga gare shi wallahi zaka ga duk matsalolin mu sun warware zaka ga duk rikice-rikicen addini da rarrabo kai wallahi zaka ga an dinki sai a komawa a tasimu bi hablillahi jami'an irin na gaskiya ba na coge ba kana kan ra'ayinka baka sauka ba ina kan ra'ayina ban sauka ba kana bin wata hanya ina bin wata hanya kuma a cewa tasimu bi hablillahi ta yaya Allah ya gane da mu ash-sharh qawlu sufyan ath-thawri qawlu sufyan ath-thawri rahimahullah man asgha bi udhnihi ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah سبق لنا الحديث عن الفرار من اهل البدع yace tattaunawa game da tserewa da gujewa yan bid'a ya riga ya gabata a can baya wa adami mujalasatihim da rashin zama tare da su wa musahabatihim da abota da su faman sahabahum domin duk wanda ya abota da yan bid'a wa asgha ila qawalihim yake sauraron maganganun su walam yunkirha kuma yana sauraro ba dan yayi inkari ba ashe kenan zaka iya sauraron maganar dan bid'a dan kai inkari ko kai raddi babu laifi kaji an ce wani dan bid'a yanzu irin bid'o'in nan da suka kunno kai na shirka muraran karar kana kallo na bata ainihin al'umma da lalata mutane da sunan addini to yanzu kaga ire-iren waɗannan abubuwan sai ka saurara sai ka maida martani ko ka warware abin ka nuna ba haka bane ka kai inkari kenan to in wannan kake yi to kaga kai banda kai a cikin magana da malai yake magana amma wanda duk yake abota da ɗan bid'a yana zama tare da su yana sauraron maganganun su kuma baya musu inkari halaka ma'ahum ya halaka tare da su fala yajuzu laka an tusghiya ila ahli albid'i bai halatta gare ka ya kai dan uwa ka zamto kana sauraron ainin yan bid'a wa tastami alahum ba wato bai halatta ka tusghiya ila ahli albid'a ka dinga sauraron ƴan bid'a wa tastami'a minhum ko wa tastami'a lahum wa taqul ana mu'minun qawiyul iman wa 'arifun bil aqida wa la yu'athiruna fiyya. Karka je kana sauraron magana su, in an yi magana kace kai ai kana da imani kuma imanin ka mai karfi ne, kai masani ne game da aqida, wa la yu'athiruna fiyya kace ni ai ba wani tasiri da maganar sa za ta yi mun, zan je mu tattauna dan ba an ce dama an je an zauna ana kalubalantar sa ko ana kaza, ni zan je in zauna a ce a'a wani karka je kaje a'a ai ni masani ai ni ahlus sunna ne, na riga na koshi da aqida nayi kaza, barin je wajen sa in zauna tare da shi. Aka ce karka samu karka yi haka. Hadha gururun, wannan rudar kanka kake. Kadi yubtatanul insan, baka san ana iya fitinan mutum ba. Falbu'du anhum, nisantasu wa adamu sama'i aqwalihimul batila, da rashin sauraron maganganun su na shirbuci da shirme na ƙarya, ismatun, a cikin haka kariya take. In kana so a tsare maka imanin ka, karka saurare su. Amma idza asghaita ilaihim, amma in kace zaka saurare su, fa innaka hariyun an tubtatana ma'ahum, to ya dace a fitine ka tare da su. Ma'ana kar kai mamaki in kai ma ka fitunu da irin wannan yanayin nasu, kai ma ka nitse a cikin irin kogin halaka yanda suka nitse. Qawluhu wa wukila ilaiha, yani ila albid'a, li'anna man i'tasama billahi asamahu Allah, duk wanda ya rike Allah sai Allah ya tsare shi. Wa man istama ila albid'i, wanda kuma yace bid'a zai dinga sauraro, fa innahu hariyun an yubtatana biha, to lalle kam za a fitine shi da wannan bid'a din. ويوكل إليها كما ذا أبشد إيتا ويخرج من إسمة الله سبحانه وتعالى كما ذي فتدق إسمة وتكاريات الله مدعوك جنسركي. قول داود ابن أبي هند, مغنر داود ابن أبي هند ديكي شوى أوها الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام, لا تجالس أهل البدع فإن جالستهم فهاك في صدرك شيء مما يقولون أكببت fi nari jahannam. Hadha marwiyun an Musa alayhi salam, wannan magana ce da aka ruwaito ta daga annabi Musa alayhi salam, anna Allah auha ilayhi, Allah yayi wa annabi Musa wahayi, la tujalis ahl albidai, Allah yace masa karka zauna da dukkan wayanda suke ma'abota bid'a. Hadha, wannan fa kenan, wa huwa kalimullah, annabi Musa nan fa kalimullah, shine annabin da Allah yayi magana da shi. Yanhahu Allah, amma Allah da kansa yana hana annabi Musa an mujalasati ahl albidai, daga zaba wato Allah yana hana shi zama da ƴan bid'a, wal mukhalafina, da waɗanda suka sabawa ainihin wato tafarki, li'annahu hariyun idza jalasahum an yata'assara bihim fa kayfa bi ghairi. Abinda Allah yake nuna annabi Musa, in annabi Musa yace zai zauna da su, to zai iya tasirantuwa da su. Idan har annabi Musa yace kar ya zauna da ƴan bid'a, in ya zauna da su zai iya tasirantuwa da su, to fa kayfa bi ghairi, ina ga wanda ba annabi ba kuma. Kana da wani garanti da kake ganin aba komai, kai zaka je ku tattauna, zaka je ku dinga hira, a zai zama abokin tattaunawa ka, ko abokin hiranka, ko abokin maganarka, kai kana ganin wannan abubuwan nasa da wayannan bid'o'in nasa ba za su yi maka tasiri ba. Amma Allah ya ja hankalin annabi Musa cewa kar ya zauna da su dan kan maganganun su da shubuhohin su su yi masa tasiri. Qawluhu fa haka fi nafsika shay'un mimma yaqulun, hadha huwa al-khatar, annaka idza jalasta, wannan shine babban hadarin, domin in ka zauna tare da su, wa sami'ta kalamahum, kaji hirarsu, kaji maganarsu, fa innahu yahiku fi nafsika, to zaka ji wani abu yana yawo a cikin zuciyarka, au qad yahiku fi nafsika shay'un minhu, ko kuma zaka ji wani abu yana darsuwa yana yawo a zuciyarka na daga abinda wannan dan bid'an ya faɗa. Fala ta'tamid ala quwwati imanik, da kada ka dogara da ƙarfin imaninka, au ilmika, ko ƙarfin iliminka, li'annahu indahum zaifun, domin ƴan bid'a baka gane su ba, mutane ne wayanda sun kware wajen coge, shine zaifun, sun kware da gasken gaske wajen coge, si ta rantsuwa da Allah, si ta reference a cikin tafai, su ce shafi kaza, babi na kaza, wannan shi ma ya kawo, wallahi in ka je ka duba za ka ƙarya ne babu. Yai taimaka reference da abubuwa ka ɗauka haka ɗin ne, amma wallahi in kaji ba dama ba zai zo ba, sai dai ɗan rubutu a wata 'yan takarda ya zo da littafan ya buɗe ya nuna, ba zai ba. a cikin littafi kaza an ce kaza a shafi na kaza ya daga ya nuna ba zai ba sai dai ta gaya muku da shafi kaje har idan kai ciwo wajen neman ina gurin yake a ciki ba za ka gani ba sun kware wajen coge wajen dilmiyar da mutane wa indahum tazwirun sannan mutane ne masu forgery masu abubuwa na karerai yan jabu wa indahum kalamun ma'sulun sannan wasu daga cikin su suna da magana mai dadi Allah ya sa suna da wato magana su akwai zaki wa indahum asalibun suna da salo wasu daga cikin su suna da salan zance yanda za su ja hankalin mai sauraro zuwa ga batun da suke tafiya a kansa fa alayka an tahadhara minhum wajibi ne kai hatara da su wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'a liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kull sayhatin 'alayhim humul aduwwu fahdharhum qatalahum Allahu an la yufakun Allah ta'ala yace su irin wayannan wa idha ra'aytahum idan ka gansu to ujibuka ajsamu wallahi jikin su sai burge ka ga mutum malai mutum kamili malai ya sha kaya ya sha rawani ya sha alkaba kai ka rantse da Allah abin da yake gaya maka daga alqur'ani yake ka rantse da Allah wannan maganar ingantacciya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tatsuniya ce kawai gashi ya sha riga ya sha alkaba ya sha rawani gashi in gaya ma a zaune an hada masa kayan magana yana ta magana ka rantse da Allah karantar da addini yake ka rantse da Allah wannan mutum so yake ya hada ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina to ujibuka aji samuhu Allah da kansa yace in ka gansu jikin su zai burge ka gansu malam bayin Allah sak wa in tas wa in yaqulu sannan saboda dadin magana su da iya magana Allah yace idan suka yi magana tasma'a liqaulihim zaka ji kana son ka saurari maganar su fa hadharhum Allah ta'ala yace kai hatara da su shi sai yace humul adu wallahi makiya ne fa hadharhum kai hatara da su qatalahumullah Allah wadaran su Allah ya la'ance su an dayu fa kuna tayaya ku kuma ake karkatar da tunaninku fala ta tasahal ma ahlul bid'ah dan haka kar ka zamanto mai sako-sako mai sassauci game da harkar bid'a ko yan bid'a watastami'a ilaihim kar ka zama mai san sauraron su aw tajlisa ilaihim ko ka dinga san zama tare da su قول الفضيل ابن اياد wannan fashin baki ne na maganar ainin Daud ibn Abi Hind to sai kuma maganar al-Fudail ibn Iyad rahimahullah da yake cewa man jalasa sahiba bid'atin lam yu'ta al-hikma ay hurima min al-hikmati duk wanda yake zama da dan bid'a za a haramta masa gane addini kaji babbar illa in iya wannan ne hadarin zama da dan bid'a ya kamata mutun yayi hatara dashi duk wanda ya tasirantu da zama da dan bid'a to za a haramta masa gane addini dan shi duk inda dan bid'a yake ba addini yake koya wa mutane ba addini ba zai sa littafi kamar yanzu kaga yanzu mun kusa soke wannan littafin a sa littafi tiryan tiryan daga farko a yi ta karanta ana bayani ana ganar da mutane addini ba haka yake ba da haka duk wanda yake zama da dan bid'a al-Fudail ibn Iyad yake cewa za a haramta masa hikima ai hurima min al-hikma za a haramta masa hikima wal hikmatu me yake nufi da hikima anan sai yace hiyal fiqhu fid din shine fahimtar addini din mai zama da dan bid'a za a haramta masa fahimtar addini falladhi yujalisu ahla al-bid'i wanda duk suke zama da yan bid'a ko yake zama da yan bid'a yuhramu min al-fiqhi fi dinillah za a haramta masa fahimtar addinin Allah uqubatan lahu wannan uquba ce da Allah ta'ala zai fara masa tun anan duniya ya dade shekara 10-20 yana tabun sa amma ga baya iya karatun alqur'ani daidai in ka kalli sallarsa sai ka tausaya masa ya shekaru da yawa yana hidimtawa wannan malamin ko wannan shehi ya shekaru da yawa yana biyayya yana mai mika wuya zuwa ga wannan amma har yanzu bai gane addini ba to wannan daga cikin abinda Fudail ibn Iyad ya faɗa kenan an fahimta saura mun ji da to wannan maganar ta al-Fudail ibn Iyad tabiyin nan ba za ta shiga cikin minti daya ba ina tunanin kila ko a darasi daya mu karasa littafin insha Allah insha Allah sai mu tsaya nan kila darasin gaba ina kyau zaton insha Allah rabbi zamu iya karasa karatun littafin insha Allah. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya bamu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin.